Sashin Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Assalamu alaikum, barkamu da wannan lokacin. Baba ya ku make rinya tare da Hadiza Kyari da sauran abokan aiki, muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri namu na yau Litinin 8 ga watan Fabrairu shekarar 2021. Kafin ku ji abubuwan da muke tafe da su, ga Hadiza da kanan labarai.
To baba, shugaban Haiti Jovenel Moïse ya faɗa a lokacin da yake gabatar da jawabi ga ƙasa a ranar Lahadi cewa ni ba mai kama kariya bane, sa'o'i bayan da ya sanar da cewa ƴan sanda sun daƙile yunkurin juyin mulki sun kuma kame sama da mutane 20. Shugaban Amurka Joe Biden ya ce ba zai ɗauki takunkumin tattalin arziki da aka sakaba wa ƙasar Iran ba, har sai taron ɗin ta rage yawan aikin bunƙasa sinadarin uranium ɗinta, kuma yadda aka cimma a yarjejeniyar ƙasa da ƙasa ta shekarar 2015. An gudanar da shahararren zanga-zangar adawa da mulkin soja na Myanmar a ranar ta uku a jere yau Litinin, mako guda bayan da sojoji suka tsare Aung San Suu Kyi da sauran shugabannin zaɓaɓɓiyar gwamnatin farar hula.
To kajin labaran duniyar kenan aka saurara. Bayan kashin farko na labaran duniya, a cikin shirin za ku ji albishir da kungiyar manoman masara a Najeriya ta cewa ƙasar na da isasshen masara.
Akwai masara a Najeriya wadda aka noma, wadda kuma alhamdulillah a halin yanzu masarar nan za ta iya wadata dukkan ainihin mabukata wanda suke da bukata a kanta.
A kasar Ghana kuma wakilan majalisar dokoki 15 na kasar ne suka kamu da cutar COVID-19.
Mr. Agbon Bagbe ya yi kira ga mambobin majalisar waɗanda aka gwada su sun kamu da cutar su keɓe kansu kamar yadda ka'idar kariyar cutar ta nuna.
Idan muka sake leƙawa Najeriya, masana tattalin arziki sun ce muddin ba a cire son kai a tafiyar da ayyukan ba da tallafin social investment ba, to babu wata nasara da za a samu. Kamar kowace ranar Litinin a yau ma za mu gabatar muku da shirin ilimi garkuwar dan Adam wanda Yusuf Aliyu Haranje ke gabatarwa da ma sakonnin kuma sauraro. Amma bari mu fara da shan labaran duniya tukuna.
Alaikum ga cikakkun labaran duniya. Shugaban Haiti Jovenel Moïse ya faɗa a lokacin da yake gabatar da jawabi ga ƙasa a ranar Lahadi cewa ni ba mai kama kariya bane, sa'o'in bayan sanar da cewa ƴan sanda sun daƙile yunkurin juyin mulki sun kuma kama sama da mutane 20. ƴan Haiti sun waye gari ranar Lahadi da bindigogi a wasu yankunan da ke kusa da fadar mulki ta ƙasa, kuma wakilin muryar Amurka na sashen Creole sun ga ƴan sanda da dama a wurin. Da rana shugaban ya ba mutanen kasar mamaki, inda ya bada jawabi kai tsaye ta Facebook daga filin jirgin saman kasa da kasa da ke Port-au-Prince don sanar da yunkurin juyin mulki da bai ci nasara ba da kuma kame-kame da aka yi. Kafin ya tashi zuwa garin Jacksonville da ke gabar teku don buɗe bukukunan wasannin raye-raye da kaɗe-kaɗe, shugaban kasar ya bayyana cewa Prime Minister zai bada ƙarin bayani. Ya tafi ne tare da matarsa uwar gidan shugaban ƙasa Martine Moïse. Moïse ya ce zai ƙara shekara guda bisa tsarkar mulki saboda an ratsar da shi ne a shekarar 2017 na wa'adin shekaru biyar. Amma jam'iyyar adawa ta ƙasar ta ce ya kamata wa'adin shugaban ƙasar ya ƙare ranar Lahadi 7 ga watan Fabrairu, ranar da kundin tsarin mulki ya tanada lokacin da aka ratsar da shugabannin ƙasa. Moïse bai gudanar da zaɓe a shekarar 2020 ba saboda cutar coronavirus da kuma yanayin rashin tsaro. Shugaban Amurka Joe Biden ya ce ba zai ɗage takunkumin tattalin arziki da aka kaɓa wa ƙasar Iran ba, har sai taron ɗin ta rage yawan aikin bunƙasa sinadarin uranium ɗinta, kamar yadda aka cimma a yarjejeniyar ƙasa da ƙasa ta shekarar 2015 wanda aka yi don hana ta haɗa makaman na kare dangi. Biden ya ce Amurka na da burin ta koma kan teburin tattaunawa akan makaman nukiliya da Iran, wadda tsohon shugaban ƙasar Donald Trump ya yi watsi da shi ya fitar da Amurka, amma da aka tambaye shi kai tsaye yayin wata hira da gidan talabijin na CBS da ya yi shi a jiya Lahadi ko Amurka za ta ɗage takunkumin don maida Iran kan teburin tattaunawa, sai Biden ya ce a'a. Ita dai wannan yarjejeniya ta ba Iran ɗin damar bunƙasa ayyukan sarrafa uranium da kashi 3.6 amma a tsakiyar shekarar 2019 kasar ta koma bunƙasa shi da kashi 4.5 sannan a watan da ya gabata ta koma kashi 20 wanda hakan wani mataki ne da ta cimma tun kafin ta shiga yarjejeniyar yayin wata hira da aka yi da shi ta kafa talabijin Ayatollah Ali Khamenei ya ce idan Amurka tana so Iran ta koma kan alƙawarin da ta yi dole sai ta dage duk takunkuman da ke aiki
To an jima kadan Hadiza Kyari za ta shigo da ci gaban labaran duniya kashi na biyu. To bari mu faro rahotannin namu da wannan albishir inda kungiyar manoma da masu sarrafa masara da sayar da ita a Najeriya suka bayyana cewa kasar tana da isassun masara da zai wadace al'umman kasar a wannan shekara duk kuwa da kalubalen da annobar COVID-19 ya kawo ga harkokin noma a kasar. Daga Abuja ga karin bayani cikin rahoton Shamsiyya Ibrahim.
Masara na ɗaya daga cikin kayayyakin masarufi da al'ummar Afirka suka fi dogaro a kai wajen ciyar da al'umma da bunƙasa tattalin arzikinsu ciki har da Najeriya. To sai dai a shekarar da ta gabata an ɗan fuskanci matsi sakamakon annobar COVID-19 da matsaloli irin na ayyukan ta'addanci da ambaliyar ruwan sama da dai sauransu waɗanda suka yi sanadiyar hana manoma zuwa gonaki don gudanar da ayyukansu. To amma a wannan shekara ta 2021 shugaban kungiyar manoma da masu sarrafa masarar da sai da ita Dr. Abubakar Annur Bello ya bayyana cewa Najeriya na da isassun masaran da za ta wadace al'ummar kasar.
Akwai masara a Najeriya wadda aka noma wadda kuma alhamdulillah a halin yanzu masaran nan za ta iya wadata dukkan ainihin mabukata wanda suke da bukata a kanta. Sabanin yanda wasu ƙungiyoyi ko kuma wasu mutane ke faɗin cewa babu masara a Najeriya. Kamar yadda aka sani cewa shekarar ta gabata an samu matsaloli da yawa sakamakon wannan annoba da ta shafi duniya gaba ɗaya wanda dalilin wannan COVID-19 yasa ainihin shi kai shi farashin masaran ma yi tsada. Wadan kai saboda shekarar ta gabata kayan amfanin gona sun tashi saboda lokacin ana neman su babu sannan kuma yanayin ayyukan ma da ake gabatarwa a gona shi kai shi ba a same shi yanda ya dace farashin masaran shi kai shi ya tsada fiye da yanda yake a kowace shekara.
Da haka muka ji ta bakin wani manomi Malam Ismail Jibiya wanda ya bayyana farin cikin shi dangane da wannan sanarwa.
Ita wannan kungiya gaskiya zuwan ta ya samar da alfanu da yawa wanda ba dan kungiyar ba asarar da za a kuma tafkawa ba yar karama ba ce amma bana babu shakka alamomi duka suna nuna cewa fika an yi shiri na musamman kuma manoma na masara muna godiya da wannan shiri da aka yi domin tabbatar da cewa za a share mana hawaye ba shakka ba ra mun samu matsaloli musamman ma ita masara tana buƙatar taki akan lokaci in lokacin da za a sa mata taki yayi in ba a sa ba to gaba ɗaya an yi asara irga kwanaki ta sabanin wasu tsiran waɗanda suna iya hakuri saboda haka daga cikin shirye-shiryen da ake bana wato ya zama takin yawa da ta kuma takin ya zama irin nata
shi kuma Malam Ahmad Muhammad Kadawa shawara ya bayar
idan masu kuɗi wanda suka saya suke ajiya za su fito da ita za a saka abincin dare wa dacin manoma amma manoma masu kuɗi suna saya san jirgi a sito to dole masara ta daga ta ga a kasuwa kamar ba masara da ta shigo manoma ya mutane talaka haka da masu amfani da ita in mutum ba jari magana ta da kuma kasar noma da ta yi karanci
Daga cikin ayyukan da kungiyar ta manoma da masu sarrafa masara da sai da ita a Najeriya ta sa a gaba shine hada kai don cika burin gwamnati na ganin an wadata kasa da abinci kamar yadda shugaban yayi kari a kai.
Ita kanta kungiyar mu wannan wadda aka fi sani da MAN a matsayin ta na jagora kungiyoyin manoman masara mun yi kokarin jawo sauran kungiyoyi don mu hada kan su gaba ɗaya don a guji tare a tsira tai. Muna kokarin mu ga cewa kowane mai sarrafa masara a kasar nan an tafi tare da shi ba ma manoman ba kadai duka gaba ɗaya. Shi yasa kungiyar tamu take tafiya a matsayin kungiyar manoma da sarrafawa da saidawa. Su kuma alhamdulillah ta kowane bangare mun yi kokari mun dinki bamu da wata baraka ko daya abin da ya shafi maganar noman masara ko kuma kungiyoyin da suka shafi masu mu'amala da masara a Najeriya. Ba dan koyi saboda muna son mu ga cewa mun yi abin da zamu kawo mu kasar mu ci gaba, mun yi abin da zamu taimaka a gwamnati wajen tallafawa manoma da kuma ainihin cika burin da gwamnati take da shi na cewa an wadata kasa da abinci.
Al'ummar Najeriya dai na fatan za a cimma gashi domin sassauta musu radadin kuncin rayuwa da suka fada ciki. Shamsiyya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Shamsiyya Ibrahim. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Hadiza Kyari da labaran duniya kashi na biyu.
An gudanar da shahararren zanga-zangar adawa da mulkin soja na Myanmar a rana ta uku a jere yau Litinin. Mako guda bayan da sojoji suka tsare Aung San Suu Kyi da sauran shugabannin zababbiyar gwamnatin farar hula. dubat-dubatar mutane sun toshe titunan manyan biranen Myanmar da yawa ciki har da Nay Pyi Taw babban birnin kasar da kuma babban birnin kasuwanci na Yangon suna rike da alamun cewa a cece Myanmar muna son demokradiya da kuma hotunan sunki da sanda sun yi amfani da mesar ruwa don tarwatsa masu zanga-zanga a Nay Pyi Taw zanga-zanga ta shiga wani sabon salo yau litinin yayin da ma'aikatan gwamnati da ma'aikatan jirgin kasa da malamai da ma ma'aikata a wasu sassan suka fara yacin aiki a duk fadin kasar an sake dawo da hanyar sadarwar internet a jiya Lahadi kwana guda bayan katse shi wanda hakan ya baiwa ƴan kasar damar yayata zanga-zangar kai tsaye tare da sanya bidiyo a shafukan sada zumunta na zanga-zanga daban-daban dake gudana a fadin Myanmar Ƙungiyoyin bada agajin gaggawa a arewacin India na aiki yau litinin don ceto ma'aikatan wutar lantarki 37 da suka bakale a cikin rami bayan tsaunin kankara ya zaftaro a yankin Himalaya ya balle inda ya watsa ruwa da tarkace a cikin wata madatsar ruwa da akalla biyu na wutar lantarki da safiyar Lahadi. Hukumomi sun ce an gano akalla gawarwaki 18 amma sama da mutane 165 sun bata yayin da ake fargabar wasu sun mutu fiye da mutane 2000 ne aka tura zuwa aikin ceto rayuka a kwarin ciki har da jami'an sojoji da ƴan sanda lamarin ya haifar da ambaliyar ruwa da tarkace a kogin Dauli Ganga ya kuma tilasta kwashe su daga yankin hotunan bidiyo daga yankin sun nuna yadda ambaliyar cike da kankara da baraguzai suke tafiya tsakiyar tsaunuka yayin da kuma suke ta tafiya arewacin jihar Uttarakhand Jami'an tsaron kasar Somalia 12 ne aka kashe wasu biyu kuma suka raunata a jiya Lahadi biyo bayan fashewar wani abu a gefen titi a tsakiyar jihar Galmudug a jihar a cewar mahukanta harin an kai shi ne a kusa da ƙauyen Eldaren mai nisan kilomita 28 yamma da birnin Zumarab a lokacin da jami'an tsaro suka fita wani aiki a cewar jami'an Shire birnin da Zumarab na tazarar kilomita 510 yamma da Mogadishu babban birnin kasar ta Somalia. Babban jami'in tattara bayanan sirri a garin na da Zumarab Manjo Abdulrashid Abdulnur Oji na ɗaya daga cikin waɗanda suka mutu a cewar ministan yaɗa labarai Ahmed Shire Falagle wanda ya tabbatar da muryar Amurka aikuwar harin.
A gaida malama Hadiza da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To bari mu leƙa Ghana inda annobar COVID-19 ke kare ta'azzara a cikin 'yan makonni inda tuni wasu 'yan majalisar dokoki 15 suka kamu da cutar. Ga dai rahoton Ridwan Mukhtar Abbas daga birnin Accra.
Mr. Akpan Bagbe ya yi kira ga mambobin majalisar waɗanda aka gwada su sun kamu da cutar su keɓe kansu kamar yadda ƙa'idar kariyar cutar ta nuna. Daga waɗanda sun ka gabatar da kansu don gwaji a majalisar dokoki mambobi majalisar dokokin 15 aka gwada sun kamu da cutar 1-5 na maimaita 1-5 na mambobin majalisar ba 50 ba kamar yadda ake ta yayatawa duk mambobi 15 an tuntuɓe su an kuma shawarce su su keɓe kansu kuma an ba su takardar maganin da zai taimaka musu samun waraka Mr. Bagbin ya ƙara da cewar sakamakon ma'aikata 166 da aka gwada ya nuna cewar ma'aikata 56 a cikin su sun kamu da cutar dukkansu ma'aikata 56 din an tuntuɓe su an kuma ba su shawarar su keɓe kansu haka kuma an ba su takardar dan magani da zai taimaka musu samun waraka majalisar dokoki na daukan matakai don cika majalisar daga mambobi 15 din nan domin tabbatar da daukan matakan kariya ga sauran mambobin majalisar yadda za a kiyaye yada cutar a majalisar bayan dawowar su Mr. Bagwin ya ba da sanarwar cewa daga mako mai zuwa majalisar za ta rinka zama sau biyu ne kawai a mako mambobin majalisar da ake bukata kawai za a ba su dama su shiga gidan wannan bai hada da wadanda ba su yi gwajin ba.
In the week, that is on Tuesdays and Thursdays tomorrow. Only members of parliament and members of staff who are needed.
Bayan haka na yanke shawarar zantar da matakan dakile yaduwar cutar na farko gidan daga sabon mako za ta rinka zama sau biyu a mako su ne a ranakun Talata da Alhamis. Na biyu mambobin majalisa da kuma ma'aikata da ake bukata wa harkokin gidan a waɗannan ranaku kawai za a bari su shiga gidan majalisar daga sabon mako. Wannan ya hada da mambobin majalisa da ma'aikata da aka auna su sun kamu da cutar da kuma waɗanda ba su gabatar da kansu don a auna su ba. Mr. Babin ya ƙara da cewa akwai kuma taron ƙarawa juna sani da faddakarwa da an ka shirya waɗanda aka tantance kadai za a yadda su halarci taron a ranar Juma'a mai zuwa. Ridwan Allah Muktar Abbas, sashin Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
Akai da Ridwan Abbas da wannan rahoto. Bayan kaddamar da shirin horar da masu sa ido 5,000 da za su kasance cikin al'umma a aikin bada tallafin zamantakewa na social investments wanda ministan ayyukan jin kai Sadiya Umar Faruk ta yi, masana tattalin arziki sun ce muddin ba a cire son kai yayin bada aikin ba to ba za a ga cigaba a tsarin tallafawa marasa karfi ba. Wakiliyarmu Halima Abdulra'uf ta aiko mana da ƙarin bayani daga birnin Abuja.
Ministan ayyukan jin kai Sadiya Umar Faruk ta bayyana cewa 'yan Najeriya miliyan 13 ne ke cin gajiyar shirin bada tallafin zamantakewa na social investment a jihohin kasar 36 da ma babban birnin tarayya Abuja a yanzu. Lamarin da ake ci gaba da kairuwa rana a kai, shin tallafin na kai ga mabukata? Ga wasu 'yan kasa da mabambantan jawabi.
Sunana Abdulrahman ne, ban ma taba ji ba. Wallahi ga mutane suna cikin halin wallahi sai dai Allah da ya taimake mu. Amma da gwamnati za ta taimaka mana, taimaka ma al'umma ai da gaskiya jama'a da yawa. Saboda wannan wallahi in ya tashi da safa ba ma iyalin shi ba, abinda ma zai ce da kan shi karan kai shi ma zazzara shi take ko ne nan kai ran kai, wallahi ina bukatar taimakon sani da muna cikin wani hali, Allah dai shine zai fidda mu.
Sunana Yusufuddin A Yusuf. Alal hakika dai ni ban taba amfana da wannan tallafi na gwamnatin tarayya ba, duk da dai na apply amma Allah bai sa na samu ba. Amma mutane da dama da ƴan uwa da abokan arziki sun ci gajiyar kuma wannan ma shine bani tabbaci da yakinin cewa eh lalle abun haka ne kuma da gaske ne.
Tantabi masanin tattalin arziki Yushau Aliyu ya bayyana cewa idan mahukunta za su ci gaba da ɗebo wakilansu wajen raban tallafin ba zai kai ga mabukata ba.
Kullum inda mahukunta za su ɗebo wakilansu ne wajen raba waɗannan ko kuma waɗanda suke ganin sun yi aikin siyasa tare, saboda haka ya lokacin saka musu yayi a sasu irin wannan aiki, to ba za a guje mu waɗannan ba. Sannan kuma a ƙarshe ko da an yi kamun irin waɗannan mutane saboda irin waɗannan alaƙoƙi zaki suke cewa ba gasafai za a hukunta su ba. To maganar cewa an ba mutum miliyan 13 abubuwan tallafi, to ai kasar Najeriya tana da jihohi 36 kuma da babban birnin tarayya Abuja, saboda haka ko da wani lokaci yawan mutanen da suka samu waɗannan ko da ya kai miliyan 13 amma bai da yawan da za ka ga kowane miliyan 13 a inda ka shiga. Sannan a cikin mutum miliyan 200 nan shugaba Buhari da gwamnatin ta tabbatar da cewa akwai sama da miliyan 100 waɗanda suke rayuwa a cikin talauci. Dan ka ba kashi 10 cikin 100 na waɗannan mutanen ba kasafai ne za a maganin talaucin ba. Sannan kuma duk tsare-tsaren da aka fito zaki iske wasu masu hadama suna rarraba inda suka ga dama.
A bangaren haɗin gwiwa da ma'aikatar ayyukan jinkai za ta yi da hukumomin yaƙi da cin hanci da rashawa na EFCC da ICPC don kula da shirin, Malam Yushau Aliyu ya ce.
To haɗin gwiwan da ake magana za a yi da hukumomin da ke kula da cin hanci da rashawa yana da kyau, sai dai sai an ƙara da abu ɗaya. Abu ɗayan nan shine wato dole ne a samar da jami'an da za su yi wannan aiki wanda ake da kyan fahimtar cewa za su kwatanta gaskiya.
Minista Sadiya Umar Faruk da ta ce ma'aikatar ayyukan jinkai za ta tabbatar da cewa 'yan sa ido masu zaman kansu 5,000 da aka zakulo za su ci gaba da samun horo da sanar da su jadawalin ayyukansu don sauke nauyin aikin da ya rataya a wuyansu. Duk kokarin ji ta baki ma'aikatar ayyukan jinkai ta sakonni da kira ta wayar tarho don karin bayani da ya ci tura. Halima Abdulra'uf, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Halima Abdulra'uf da wannan rahoto. kada a manta wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16-25-31. A jamhuriyar Niger za ku iya samun mu ta tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Ilimi garkuwar dan Adam
can hakika ba da tangarda ba allura mai ilimi shike morewa walƙoliyar daraja
jama'a masu haramu da wannan yammacin la'asariyar assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a yau ta da fatar kuna cikin koshin lafiya kamar yadda muke a birnin Washington DC masu sauraro a cikin shirin namu na wannan makon zamu nazarci halin da makarantu suke ciki a Najeriya tun bayan da mahukunta suka bada umarnin komawa makarantu ana iya cewa wani irin shiri suka yi don tabbatar da kare dalibai malamai da sauran masu ruwa da tsaki a harkar gudanar da makarantu don gujewa kamuwa da wannan annobar ta coronavirus wakilin muryar Amurka a babban birnin tarayyar Najeriya Abuja Nasiru Adamu Alhikaya yayi mana nazari akan halin da makarantun suke ciki
Pussycat, Pussycat, where are you going? I'm going to the London. London for what?
Yanzu ne ko a ce tuni an bude makarantun primary da secondary a Najeriya kama daga na gwamnatin tarayya da ake kira Unity Schools zuwa na gwamnatocin jihohi da kuma kananan hukumomi makarantun sun hada da na kudi ko waɗanda ake kira masu zaman kansu wato private schools wannan na faruwa ne a zagaye na biyu na fama da annobar cutar corona shin waɗanne matakai hukumomi suka dauka don kare dalibai da malamai daga wannan cuta mai yaduwa musamman ma a waje mai cinkoson jama'a Ministan ilimi na Najeriya Adamu ya bayyana matakan da dama su ne hukumar hana yaduwar cutuka ta Najeriya NCDC ke ba wa jama'a shawarar su rike hannu biyu.
Dokar da muka bayar ta shafi makarantunmu ne. Tsarin mulkin Najeriya ya ba da iko a jihohi su yi abin nan dokokinsu daban da na federal government. Saboda haka babu wani mataki da za mu dauka kansu. Mu dai kawai shawara za mu bayar. Daga an ga wani abin da zai cuci su yara ya kamata a dau matakai amma babu wani abin da zamu iya musu saboda doka ta ba su ikon su yi abin da suke dole yara za su yi abin din tsafta kuma za su rika wanke hannunsu ko yaushe su rika sa wannan mask a fuskar su ina fata su ma haka za su rika yi a makarantunsu
a gefe guda makarantu masu zaman kansu sun bayyana tsarin ware wani daki na musamman don killace duk wanda aka gani da alamun cutar annoba kafin daukar mataki na tafiya cibiyar kulawa in an tabbatar da cutar ga shugaban hukumar asusun ilimi ta Makwato Dr. Kolesha Tima rashin inganta makarantun gwamnati na hana talakawa samun ilimi da kariya in an duba yadda ƴaƴan masu hannu da shuni ke samun kariya a makarantun kuɗi
kuma wannan ya nuna cewa sai wanda suke da hannu ga shuni su ne za su iya su kai yaransu zuwa makaranta a sai wato yawancin yaran talakawa wanda su ba su da abun hannunsu ko a jami'o'i suke ko kuma suna nan a makarantun secondary ne ko primary kaga kenan ya nuna cewa yaran talakawa ba su iya su je makarantu ba za su iya su karatu ba mun san kuma sun san cewa wa'anda suke gwamnati kuma gwamnoni ne ko kwamishinoni ne ko permanent secretary ne ko director ne da sauransu haka wa'anda su ma suke lura da makarantu yaran su ba sa zuwa wannan makarantu din na gwamnatin yaran su suna zuwa makarantun kuɗi ne to wannan babban bala'i ne wanda yana nuna wa yara cewa tun a karamin su an nuna musu bambanci kuma an nuna musu rashin gaskiya cewa idan mutum bashi da abin hannu ashe ba zai zama komai ba a kasan nan kenan to wannan ina fatan tan cewa dai ba abu bane wanda za mu ci gaba da shi a kasan nan mu ga mu tabbatar cewa yanda gwamnati za ta bada dama a samu makarantun nan su fara komawa a samu na'urori ta internet yadda kowa da kowa ko da yana gida ne da iya a kokarta a yi musu wanda kuma inda ba internet su kuma sa duba ko ta radio da television ina fatan dan jin cewa a kasan nan zamu yi tunanin yanda kowa da kowa ya samu ko yaron talaka ne ko yaron mai arziki ne dukkan mu samu yara su yi karatu mai inganci wanda shine wataƙila zai sa yaron talaka shi mai zama wani abu.
Yanzu zamu leƙa wasu jihohi a yankin Arewa maso yamma mafi yawan jama'a a Najeriya don jin irin matakan da suke ɗauka wajen kare yara da ɗalibai daga cutar annoba. Dr. Badamasi Lawal Taranci, kwamishinan ilimi ne a jihar Katsina.
Sanin kowa ne wannan cuta ta addabi al'umma, ta addabi ɗalibai da sauran jama'ar jihar Katsina. Saboda haka mataki na farko shine wanda a turanci ake ce masa sensitization, shine faɗakar ma mutane ita wannan lalura yanda take da kuma inda ta taho da yanda take shiga mutane da kuma illar ta al'umma. Wannan an tara mutane baki daya an fadakar da su ita wannan cuta ta mashako COVID-19 da niyyar su ma su koma makarantunsu su fadakar ma malamai su kuma malamai su fadakar ma dalibai irin wannan cuta COVID-19 yanda take da yanda take kama al'umma. Wannan shine mataki na farko. Mataki na biyu domin dakile wannan cuta shine a tabbatar kowane ma'aikaci na makaranta tare da ɗaliban wannan makaranta kowa ya sa takunkumi. Alhamdulillah gwamnatin jihar Katsina ta yadda da cewa a dauki matakai na shift system. Wasu su zo da safe, wasu su zo da yamma domin a bada tazara a azuzuwan da yara ke karatu. Waɗanda ke aji ɗaya zuwa uku ɗan firamare za su zo da safe, haka waɗanda ke aji ɗaya zuwa uku na jihar secondary school su ma za su zo azuzuwa da safe. Waɗanda ke aji uku zuwa shida, aji hudu zuwa shida ɗan firamare school da waɗanda ke aji hudu zuwa shida ɗan makarantar jeka ka dawo su ma za su tabbatar cewa sun je da yamma. Wannan an yi shi ne domin azuzuwa su wadata, yara su yi karatu ba cikin kunci ba, su ba da cikakkar tazara domin ka a cinkushi. Daɗa a wurin karatu ne, daɗa a wurin kwana ne, daɗa a wurin ibada ne, daɗa a wurin sallah ne, to an umarci yara su yi tazara.
Masu sauraro baki ɗaya iyakacin abin da shirin ya kunsa kenan a yau. Sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa, za ku ji mu dauke da ci gaban wannan shirin. Yanzu a madadin duk waɗanda suka taimaka wajen hada shirin har ya zo muku, musamman wadda ta daidaita muna sautin shirin, Julie Lazarus Gratiam, ni ne naku Yusuf Aliyu Harande, ki muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington, gundumar Columbia. Peace, salam.
Can hakika ba da tangarda ba, allura mai ilimi shike morewa. Kwalkwaliyar daraja.
To madalla, da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, labarai a takaice.
Shugaban Haiti Jovenel Moïse ya faɗa a lokacin da yake gabatar da jawabi ga ƙasa a ranar Lahadi cewa ni ba mai kama karya bane, sa'o'in bayan sanar da cewa 'yan sanda sun dakile yunkurin juyin mulki sun kuma kama sama da mutane 20. 'Yan Haiti sun waye gari ranar Lahadi da bindigogi a wasu yankunan da ke kusa da fadar mulki ta ƙasa, kuma wakilin muryar Amurka na sashen Corel sun ga 'yan sanda da dama a wurin. Da rana shugaban ya ba mutanen kasar mamaki, inda ya bada jawabi kai tsaye ta Facebook daga filin jirgin saman kasa da kasa da ke Port-au-Prince don sanar da yunkurin juyin mulki da bai ci nasara ba da kuma kame-kame da aka yi. Shugaban Amurka Joe Biden ya ce ba zai ɗage takunkumin tattalin arziki da aka kaɓa wa kasar Iran ba, har sai taron ɗin ta rage yawan aikin bunƙasa sinadarin uranium ɗinta, kamar yadda aka cimma a yarjejeniyar ƙasa da ƙasa ta shekarar 2015 wanda aka yi don hana ta haɗa makaman na kare dangi.
To masu sauraro, da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan la'asariya, sai kuma an jima kaɗan da misalin ƙarfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi, wato ƙarfe 8:30 agogon Ghana da GMT. Za mu sake dawowa da wani sabon shiri idan Allah ya yarda. yanzu a madadin Hadiza Kyari wadda ta taya ni gabatarwa, sai kuma Julie Lisa Grisham da ta hada mana sauti da ma injiniyan mu na wannan lasiriyar. Baba Yaku Makiri da na shirya da kuma gabatar daga nan Washington nake sallama da ku. A huta lafiya. Yanzu kuma sai a gyara zama domin sauraron shirin yau da gobe, shirin matasa. Assalamu alaikum.